Sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan matakan samar da zaman lafiya, haɗin kan ƙasa da ci gaban al'umma.
Zaman lafiya da daɗi, kai da shi zama jimma burina.
A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda masu mulki musamman sarakuna ke ƙoƙarin haɗin kan ƙasa. Duk da bambancin addini da kabila a tsakanin jama'a.
Iyakacin kokarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakannin shine su daidaita jama'a su. Kuma daidaito wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. To dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakanin su wanda za su yi wannan shugabanci da amana.
Kuma yau mukan zauna da al'ummarmu muna musu gargadi. To sukan zauna su ji su amince da shi, amma akwai kaɗan ba ta gari a ciki, amma yawanci sukan ce inda damuwa fa gidanka ma ba za ka iya kwana ba, addinin da kake ji kana yi ba za ka iya yin shi ba.
Sarakunan gargajiya na da tasiri matuƙa wajen wanzar da zaman lafiya da samar da ci gaban ƙasa. Hakan ya samo asali ne saboda sarakuna suna tinƙaho da al'umma ne don gudanar da mulki, don haka suka kasance masu cikakken iko kan harkokin da ya shafi al'umma. Mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau, Muhammadu Mu'azu Muhammadu, ya ce sarakuna na iya ƙoƙarin su wajen kiwon jama'ar da Allah ya ba su.
To alhamdulillahi, kamar yadda kika faɗa da farko, shine iyakacin ƙoƙarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakannin shine su daidaita jama'ar su. Kuma daidaito wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. To dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakanin su wanda za su yi wannan shugabanci da amana. To rashin wannan shi yake kawo wani damuwan da ake ciki. Bayan da za a samu sarki ya zama shi sarki ne a kabila guda ɗaya yare iri ɗaya. To kuma in ya karkata ya bada goyon bayan shi da kuma mika wuyansa ma yarensa, to tabbas ko ma jama'an da suka shafe shi na kusa da shi, to dole ne za a samu kuskure a abin da ake ciki. Ya nuna adalci ba zai zo ciki ba kenan. To saboda haka dole ne shugabanni musamman sarakuna su koma abin da suka gada daga kan iyaye da kakanni. In suka koma nan kuma suka daidaita mutane suka ɗauke su abu ɗaya. In na hannun dama ya yi laifi a mishi horon laifin da ya yi. In na hagu ya yi laifi a mishi horon laifin da ya yi. To da ikon Allah mutane za su saurare su. To amma ana yin wannan kokarin sai dai mu ba mu samun goyon baya ne da sakewa a saken mana mara. Daga wajen gwamnatoci domin su da yawa-yawan lokaci suna ganin presence in sarakuna yana undermining ko intimidating in positions nasu. Kuma sarakunan nan su ba yin siyasa ba ne, kuma ba za su yi siyasa ba. Ba wani basaraken da yake neman ya zama gwamna, babu basaraken da yake neman ya zama commissioner, babu basaraken da yake neman ya zama shugaban kasa ko minista. Amma da moment an sami wa'innan, to shi haɗa kai yake da su su yi aiki.
Amma takamaimai wani sakin mara kuke buƙata musamman sarakuna a arewacin Najeriya musamman?
Hajiya Zainab, rayuwar nan da ake ciki ba ni bakon Najeriya bane, ke ma ba bakon Najeriya bane. Kin ga abin da sarakuna suke shiga ciki. Duk wa'innan abubuwan nan jiya haka ne. Sarakunan nan jiya su ne shugabannin security. Lokacin da ake native authority, iyayenmu da kakanninmu su ne sarauta, su ne hukuma. Suna zakulo mutane daga ko'ina. Yau kana kama mai laifi ka bayar, zai samu connection da wani babba a wani wuri. Shikenan an witch hunting in sarkin. To amma aka ce tsaron nan ya tashi ya daga hannun camomi ya dawo hannun sarakuna. An yarda cewan su je su implementing tsaro kamar yadda jiya suke yi a kasashen su. Ai jiyan ana zaune lafiya. To amma yau zaki yi wahalan samun shugaban karamar hukuma a karamar hukuma sama da wata biyu zuwa uku. Kuma shine chief security na karamar hukuman. In kan kira committee na security kai member ne kawai. To irin wa'innan sakin marar muke magana. Kamar yadda ake faɗa ne yanzu, duniya ya zama wani irin abu daban. Yanzu kowa na cikin wani hali daban. To a gwada sarakunan mana, a ba su daman da ya kamata a ba su. A ga abin da Allah zai yi mana. Sarki baya karban haraji balle ya san mutanen shi. Yanzu sarki baya yin jankali balle ya san ruga nawa ne ake da shi. Sowa suka zo sabi, ata hakimin zaka nada ko ta kace ko mi cancantan shi aka yi aka kai sunan shi sai an an gwamnati ta yarda ta bada akuba da Nigerian law ne be favorite namu ba
to ranka da dai daga karshe dai yaya za a warware wannan takaddama ta yadda za a samu wato sarakuna su gudanar su iya gudanar da aikin su yanda ya kamata
a bar sarakuna hajiya zai a bar sarakuna su zaman abin da suka gada su su rike amanan mutane su rike amanan su kuma su rike amanan hukuma da shawara nagari kuma in sun ba da shawara nagari gwamnati ta kauda kanta ta bi shawaran nagari
mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu sarakunan da ke karkara suna kusa da jama'a sune kuma ke fahimtar irin matsaloli da jama'a ke fuskanta Sarkin Jimfi a karamar hukumar Toro a jihar Bauchi, Bulus Azizidi, yace 'yan siyasa da suka yi mulki a can baya a jamhuriya ta daya sun ba da fifiko wajen haɗin kan jama'a.
Fa Ahmadu Bello shine premier na farko shine na karshe. Amma kika duba malama dukkan yawancin abubuwan da kike gani a arewacin kasar nan, mutumin nan shi kadai ya yi su. Kamar Polytechnic na Kaduna, kamar Masakun na Kaduna, bankin arewa university da aka nemi bayan shi da sunan shi zaira bidiyo duk wannan yasa duk mutumin nan ne inda shi yake zai dauki halin da muke da shi yau ina ji da waɗannan abubuwa ga kila duka a sokoto suke amma damuwar mutumin nan da yaya zan yi arewa ta ci gaba kuma ba shi da abokan shawarwari sai kristocin suna abubuwan su tare lokacin campaign wannan adawan akwai shi amma immediately an phone in government zaki same su tare suna nan tare da su JS Taka su yi Michael Audu Buba su Malam Aminu Kano su Malam Azin Yako da sauran su ba za ki tabba sanin bambancin su ba damuwar su yaya arewa za ta ci gaba amma yau gabancin arewa ta ci gaba ba shi
to wani lokaci akan ga kaman ku sarakuna ba kwa kila za a ce ko ba kwa sanya baki idan kuka ga abubuwa suna tabarbarewa musamman ku fadi masu yan siyasa ko kuma manya gaskiyan abin da ke faruwa kuma da gaskiyan matakan da za su dauka
sarakuna suna kokarin su ga cewa al'umma sun zauna lafiya in ba su zauna lafiya ba ai mu ne muke da damuwa domin mu al'umman muke so to in za a yi rikici an kashe wannan an kashe wancan an gasa gidan wancan to da wa za ta yi farauta republic na farko sai san har akwai majalisar sarakuna a Kaduna amma waɗanda suka yi 1999 sarakuna ba su da wani rufe sai ta lalace ne ta ce a gaban sarakuna in yana da kyau ba wanda ya san ba suraki amma yanzu ina ji kaman an ɗan kai wannan kukan national assembly ina tsammani za su duba da executive su ga kuma me za su yi a kai kuma yadda muka ce yan siyasa su suke kwara mana wasu abubuwa shi ya sa da in za a dauki mutane aiki a yakan zo daga grassroots wurin su ba sarake su wane ne yayin da kake da su amma yau ga malama babu za su gama abinsu a Abuja abin takaici ma a ce ka ba da kuɗi a ba ɗanka aiki ko yarki aiki wannan abin takaici ina za mu je da shi a kasan nan an kasa gyaran wannan abin so a wasu abubuwa sun ce su suna da nasu matsaloli wanda ba su shirya su taimake mu talakawan kasan ba but sarakuna suna playing role din su yadda ya kamata zan yi kira ga matasa in particular to kwantar da hankalinsu wata rana kasan nan za ta yi kyau ba za mu ci gaba kamar yadda muke a yau ba matasan nan suna nan birji a kowanne suna da degree har na biyu sun nemi abin yi babu to su hakura lokaci na zuwa za a samu canji
duk da bambance-bambancen da ake samu a wasu sassan kasar akwai wuraren da al'umma na kokarin wajen dunkulewa su zama tsintsiya madaurinki daya don samun ci gaba Abdullahi Abdulhamid wani matashin Bafulatani a karamar hukumar Basa a jihar Plateau yace adalci wa juna ya sanya suke zaune lafiya da abokan zaman su
to ni dai Abdullahi Bafulatani ne sharori ne ga da nake so in bayar wanda za a kai wa shi gwamnati domin ta nan ne ko za mu iya magana da gwamnati to Hajiya kin ga sincerely speaking idan muna son kasan mu ta zauna lafiya kuma mu samu ci gaba abu na farko shine sai mun cire kabilanci idan muka cire kabilanci to in Allah ya yarda za a samu sauki tsakanin musulmi da kilista su fahimci cewa duka addinan nan na Allah ne, sa'annan mu so junanmu, mu mutunta junanmu, mu mutunta addinin junanmu. To in Allah ya yarda, in aka bi wannan hanya za a iya samun nasara. Sa'annan abu na biyu, wato mu Fulani wallahi mun shiga wani hali wanda kai na kuncin rayuwa, wanda kuma bai kamata ya zama haka ba. Duk wata kabila da ka sani a rayuwa babu wanda ba su da mutane lalatattu a ciki, amma idan aka samu ba Fulani daya biyu an kama su yi wani abu, sai a ce dukkan Fulani. Kaga wannan ba a yi wa masu kyan adalci ba. Yau fa rayuwar nan idan babu ilimi, aka bar ƴaƴa suna zaune makarantu, ba a tura su makaranta, wallahi za mu samu damuwa. Yanzu idan ka duba primary schools gaba ɗaya, zaka samu religion, zai magana akan two religion, Islamic studies da Christian religion. Zaka samu wannan addinan duka mun zubar da su. Zaka samu daga daycare zuwa nursery zuwa primary school, malaman addinin Islamic babu su, malaman Christianity babu su. Yara sun tashi ba a gina tsoron Allah a zuciyoyinsu. Sa'annan primary school ma an bar su yara sai dai su je su wuni talle ko su dawo. Zaka samu primary school gaba ɗaya, ka samu headmaster kawai kila malami ɗaya. Well, ga yara da ya kamata a bude, wannan yaran fa su ne duniya. Idan aka gina rayuwarsu an karantar da su tsoron Allah, both religions din, in Allah ya yarda, wannan zai rige mana abubuwa da yawa a cikin ƙasar nan. Kuma hakan zai samu fahimci cewa zamantakewar mu ashena Allah bai ce mu faɗa mu faɗa da juna, ko bai ce mu ɓata addinin kowa ba. Don mu muna zaune da ruku bane, ina cikin ruku bane, ruku mutanen kirki tunda mu tashi, iyayen mu sun tashi tare, har yau kuma muna cin abinci tare, muna kwana tare, gado ɗaya su zo su sha madara a wurin mu, har yau muna kiwo muna zama har yanzu haka, har yanzu haka muna tare da su ruku ba, wanda sarakunan su suma basu goyi bayan wata dama, suna kokarin jawo hankalin matasan su akan tashin hankali. Haka mu ma wallahi har yau muna zama lafiya da su, mu je mu hira gidajen su, su hira gidajen mu har 12 dare. In ka je gidan mu ma wallahi akwai shaguna da in ka je ka samu ruku ba suna hira ciki, wallahi ka ce gidan su ne har karfe 1 dare. Muna nan har yanzu.
Yanzu kuma ga shawarwari kan inganta zamantakewar mu.
Sunana Hamisa Jacob Jazz Dogo, Jusufe na sabon sarki a Kaciyaci Jom Kaduna State. Mun gode wa Allah, Allah ne mai ba da zaman lafiya. Wasu so abubuwan da muke yi don mu kara ba a kanmu zaman lafiya shine muna taruwe da mutane jama'a daban-daban, stakeholders. Muna meeting da Fulani da Hausa da Igbo duka waɗanda sun settlers a Sabon Sarki District.
To idan kuka zauna ɗin nan, me kuke tattaunawa wanda yake kawo zaman lafiya?
Hanci da hakori suna saba ma juna, amma ba su rabu ba. So za mu iya mu saba ma juna, amma tunda Allah ya haɗa mu muna zama guri ɗaya, sai mu manta da bambanci, mu zama sun sha madorin mu ɗaya. In mun taso ne ya taka wani kanne da za a yi sulhu.
To amma al'umman nan suna fahimtar cewa ya kamata a yi wannan zaman lafiya.
Sosai, al'umma suna ba da goyon baya. Shi gwamna na Kaduna State da shi sarkinmu a Gwam Kaciya da Bito na Kaciya da sauran sarakuna suna aiki na zaman lafiya, ba su abinci komai dare, muna ba su report abubuwan da ke faruwa kuma su ba mu shawarwari.
Sunana Hawa Danjuma Bello. Zamantakewa na al'umma shine zama cikin yarda da kuma amana, ba cuta ba cutarwa. Zaman lafiya ƙauna, ba nuna bambancin addini, ba nuna bambancin siyasa, ba nuna bambancin ƙabila, ba kuma nuna bambancin ni na fi ka ko kai ka fi ni. Amma mu ɗauka duka yadda Allah ya halicce mu, yana ƙaunar mu, haka kuma mu ma mu ƙaunaci juna. Ƙauna kuma ta haƙiƙa ba ta riya ba. Mu yarda abin da yake nauyaya mana gaba, kishi, hasada, mugunta, ya zama muna ƙaunar junanmu tsakaninmu da Ubangiji ne. Wannan zai ɗinka ɓarakan da yake tsakaninmu. Ƙauna ita ce za ta ɗinka ɓaraka a tsakanin mutum da kuma mutum da Allah.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya, sai kuma ranar Laraba mai zuwa, in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa hancin shirin, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.